Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin radio amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da FM muryar Arewa sai kuma VOA Africa kan zangon FM 102.5 duka a jamhuriyar Niger. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Grace Alheri Abdi ce da kuma Ibrahim Alfa Ahmed daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin na yau, Talata 12 ga watan Yuli. Ga kanin labarai.
Shugabannin Sudan ta Kudu da basa ga maciji da juna sun yi kira ga dakaransu da su tsaye da fadan da ke barazanar wargazir jijiji na zaman lafiya da kuma gwamnatin haɗin kan ƙasa da suka kafa. An bude babban taro na 27 na kungiyar tarayyar Afirka a Kigali, babban birnin Rwanda, inda abana taken damansu shine shekarar kare haƙƙin bil'adama. A wani hukunci mai tarihi kuma kotun sasantawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi watsi da ikirarin ƙasar China na mallakar wasu yankunan ruwan tekun kudancin China.
Kanin labaran kenan. Babban bankin lamani na duniya ya yi harsashen cewa tattalin arzikin Najeriya yana barazanar ƙara samun koma baya. Ko menene ya kawo dalili?
Rashin hangen nesa, sa'annan wani babban abun shine tace kuɗi, domin duk wanda in ya hau mulki abinda ake gani shine in ya sami dama shi kokarinsa ya wawuri kuɗin gwamnati, kuɗin jama'a.
Sai kuma batun cusa ƙabilanci da addini a harkokin siyasa da gudanar da mulki a ƙasashen nahiyar Afirka da masana ke cewa yana da illa ainin.
Wannan yakan jayo, yakan maido gaba wadda mutane suka turbuɗe zaɓu.
Muna kuma da rahoto kan wani rashin adalci da ake kokarin yi wa wata mace da ke kokarin kula da marayu da aka bar mata a garin Kaduna. Halima Jumrau za ta shigo da shirin noma tushen arziki wanda zai dora akan tattaunawa da ta kwaro da wata manomiya a Najeriya da ke bayani kan noman tumatir. Za ku kuma ji kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum. Shugabannin Sudan ta Kudu waɗanda ba sa ga maciji da juna sun yi kira ga dakaransu da su tsayar da fadan da ke barazanar wargazir jijiyoyin zaman lafiya da kuma gwamnatin haɗin kan ƙasa da suka kafa. A lokacin da yake magana wata tashar rediyo ta ƙasar jiya, Litinin mataimakin shugaban ƙasa kuma tsohon madugun 'yan tawaye Rick Machar ya yi kira ga dakaransa da su mutunta shirin tsagaita wutar da shugaba Salva Kiir ya bayyana 'yan sa'o'i kafin nan. An ji Machar a wani gidan rediyo mai suna I Radio yana cewar, "Ina kira ga dukkan sojojin da suke gwabzawa waɗanda suke tare, wato suke kare kawunansu kenan, da su mutunta wannan tsagaita wuta su kuma ci gaba da tsayawa inda suke yanzu." Shirin tsagaita wutar da shugaba Kiir ya ayyana a jiya Litinin ya umarci dukkan sassan da su daina buɗe wuta ma junansu daga ƙarfe 6 na maraice agogon ƙasar. Ya umarci kwamandoji da su garkame dakarunsu su kare rayuka da dukiyoyin fararen hula tare da kare dukkan ƙabilun da sojojinsu za su nemi kaiwa farmaki. Daga bisani, jami'an gwamnati sun umarci dukkan sojoji da su koma cikin barikinsu. An goce da fada a rana ta 5 a jirage Litinin a fadin Juba, babban birnin kasar, jim kaɗan bayan da kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga shugabannin Sudan ta Kudu da su yi ma dakarunsu tarnaƙi tare da gargaɗin cewar hare-haren da ake kaiwa kan fararen hula da kuma cibiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya suna iya zamowa laifukan yaƙi. Dubban fararen hular da suka firgita sun nemi mafaka a sansanonin Majalisar Ɗinkin Duniya domin tserewa daga faɗan da ya ɓarke tsakanin sojojin Kiir da na Machar a turana Alhamis. Wani shaida ya faɗa wa muryar Amurka cewa a jiya Litinin sojojin shugaba Kiir sun yi lugudan wuta kan wani sansanin da Majalisar Ɗinkin Duniya take kare fararen hula a cikinsa. A nan birnin Washington, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi marhaban da kiran tsagaita wuta a wannan fada. A halin da ake ciki da ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Juba ya rage yawan ma'aikatansa saboda tabarbarewar al'amuran tsaro.
An buɗe babban taro na 27 na kungiyar tarayyar Afirka a Kigali, babban birnin ƙasar Rwanda, inda abana taken zaman shine shekarar kare haƙƙin bil'adama, musamman ma haƙƙoƙin mata. Shugabannin ƙasashen kuma za su yi taron ƙoli a ranakun 17 da 18 ga wannan watan. Ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da suka shafi taron na bana shine cewar shugaban majalisar zattarwa Nkosana Lamini Zuma na Afirka ta Kudu ba za ta sami wato nemi wa'adi na biyu kan wannan kujera ba. Akwai raɗaɗin cewa ƙasashen Botswana, Equatorial Guinea da Uganda za su miƙa sunayen ministocin harkokin wajensu a zaman masu neman wannan kujera. Amma mawallafin wata jarida mai suna African Sun Times kuma haifaffen Najeriya Chika Oyeni ya ce ya kamata a yi amfani da demokuraɗiyya a zaman zakaran gwajin dafi wajen zaben ƙasar ta shugaban tarayyar ta Afirka inda wanda zai fito. Ya ce bai kamata a kyautata wa shugabanni masu mulkin kama karya ta hanyar ba su kujerar shugabancin tarayyar Afirka ba. Onyene ya ce ya kamata duk wanda zai gaji Lamini Zuma ya zamo mutumin da ya nuna abin koyi wajen mutunta tsarin mulkin ƙasarsa, musamman wajen mutunta ƙa'idar yawan wa'adin mulki da yin zaɓe na gaskiya da kuma ba 'yan adawa damar faɗin albarkacin bakinsu a kafofin labarai. Ya ce bai kamata a karama Uganda da Equatorial Guinea ba a saboda shugabanninsu 'yan kama karya ne.
Labaran duniya da suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A wani hukunci mai ɗimbin tarihi, kotun sasantawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi watsi da ikirarin ƙasar China na mallakar wasu yankunan ruwan tekun kudancin China. Tana mai cewar babu wani misali ko kuma hujja cikin tarihi da ya nuna cewar China ita ce ta mallaki wannan yankin ruwa mai faɗin gaske. Wani hukunci na yau Talata ya biyo bayan ƙarar da ƙasar Philippines ta shigar a shekarar 2013, inda ta zargi ƙasar China da karya yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya kan dokokin iyakar ruwan ƙasashe saboda yadda take ta gigina tsibirai a wani yankin ruwan da ake kira Scarborough Shoal, wani yankin tsirai da ke fitowa daga cikin teku kimanin kilomita 225 daga bakin gabar ruwan ƙasar ta Philippines. Shugaba Xi Jinping na China ya yi watsi da wannan hukunci, yana mai cewar ba zai shafi ɗiyauci da muradun ƙasar China cikin tekun kudancin China ba. Ma'aikatar harkokin wajen China ta faɗa a shafinta na intanet cewar bai ma ƙasar Philippines gaskiya baya da wani tasiri domin ba doka ce da tilis a yi aiki da ita ba. Kotun ta ce ikirarin China na cewar ita ce ta mallaki kusan dukkan yankin ruwan tekun kudancin China ya saba ma dokokin bakin iyakar ruwan ƙasashen duniya, waɗanda suka tanadi cewar iyakar kowace ƙasa a teku ita ce daga bakin gabarta zuwa kilomita 22 a cikin teku, sannan kuma aka sake keɓe ma kowace ƙasa yanki mai tsawon kilomita 370 daga bakin gabarta zuwa cikin teku a zaman yankinta na tattalin arziki, wato ita kaɗai ce ke da ikon kamun kifi ko haƙar ma'adanai a cikinsa. A Manila, sakataren harkokin wajen Philippines ɗin Perfecto Yase ya bayyana wannan hukunci a zaman mai tarihi.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To, bari mu buɗe taskar rahotannin namu da batun harkokin tattalin arziki a Najeriya, inda wani rahoto da aka buga jiya ke nuni da cewa Babban Bankin Lamani na Duniya ya yi gargaɗi da cewa tattalin arzikin Najeriya ka iya ƙara fuskantar koma baya. Ta haka ne na hira da Professor Dimis mai lafiya na Jami'ar Jos domin sanin abin da ya haifar da koma bayan da kuma matakan shawo kan lamarin.
Abu na fari da ya kawo koma bayan tattalin arziki a Najeriya da ya kamata mu sani, ɗaya dai ba za mu ce don babu arziki ba ne arzikin akwai shi, akwai kuma ma'adinai. Wato, rashin hangen nesa na in an sami kuɗi a nemo masana'antu wadanda duk abin da ƙasa take bukata a yi shi a cikin gida ba tare da an kawo su daga ƙasar waje ba. Sa'annan wani babban abun shi ne tace kuɗi, shi ma ya ƙara domin duk wanda in ya hau mulki abin da ake gani shi ne daga ƙanƙananan hukumomi har zuwa manya, in ya sami dama shi ƙoƙarinsa ya wawuri kuɗin gwamnati, kuɗin jama'a, kuma ba ma zai yi amfani da shi a ƙasan ba sai ya kai wata ƙasa, duk waɗannan sun haɗu da baki ɗaya. Sa'annan abu na biyu shi ne babu ma wani tsari musamman na cigaban arzikin ƙasa da aka tsara shi aka ce ana abunta. A lokacin da muka fito daga mulkin mallaka, akwai abin da ana kiran shi tsarin cigaban ƙasa, National Development Plan, wanda da ana yin su shekara 5-5, ana bunsa tsari-tsari. Sa'annan kuma a ga ina ne aka cimma burinsa ina ne aka ci gaba da inda ba a ci gaba ba. Duk waɗannan an zo an bari sai a kama in wannan gwamnati ta hau sai ta fara daga farkon farawa ba za ta ci gaba inda aka tsaya ba. To duk waɗannan suka haɗu gaba ke suka sa muka kasa ci gaba.
To da yake wannan gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari ɗaya daga cikin gurorin ta shine na ganin cewa ta magance wannan matsalar tattalin arziki kamar yadda kake ambato din nan, waɗanne matakai kake gani ya kamata gwamnatin ta fara ɗauka na gaggawa domin ganin cewa an fara kama hanyar nasara?
Abu mafi girma a ƙasar nan da ya kamata a yi na fari da sai a duba fannin wutar lantarki a ƙasar nan, energy gabaki ɗayanta, domin idan babu ita babu wata masana'anta da za ta yi aiki. Kwai waɗansu wuraren da yanzu an yi ma sati biyu yanzu ko wutar lantarkin ba a gani ba, masana'antu ba yanda za su yi su haɓaka, sabobi ba za su taso ba, sai akwai wannan tallafi na wutar lantarki. Da wannan shi ne ya zama na farko. Abu na biyu wanda kuma ya sake shafan wannan shi ne wanda Buhari yake yi na maganan cin hanci da rashawa da wawurar kuɗi wanda ana yinsa. Inda za a yi shi da gaskiya kudaden da aka samu din a sa su a wannan wutar lantarki, a sa su a cikin masana'antu. Idan aka sa waɗannan mutane zai ƙara kawo mutane su samu ayyukan yi, sa'annan zai ƙara abubuwan da muke samu, sai kaga arzikin ƙasa ya tashi.
Farfesa Dimis mai lafiya wani ƙwararre a fannin tattalin arziki a Jami'ar Jos, Najeriya. Bari kuma mu nufi jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya, inda wata mace ke kwanta a asibiti biyo bayan harbe ta da wani attajiri da take yi wa aikatauyayi sabili da fasata cewa an bar ƙaramar ƴarsa ta hana shi bacci. Wakilinmu Isa Lawal Ikara ya yi hira da MD Muhammad, wani ɗan fafutukar kare haƙƙoƙin bil'adama da ke bin kadin wannan batu.
Ranar Alhamis da safe ina ofis, wani ɗan wanda ya zo ya kama ƙorafi ya min bayani kamar haka cewa akwai ƴar uwarsa da take aiki a gidan wani bardan kura, Jamilu Bala Muhammad, cewa ya harba musu ƴar uwa saboda ta ƙi kulawa da ƙiyarsa tana kuka. So bayan ya kama nan ƙorafi, muka yi mamaki, muka tashi, muka je muka bincika. Daga nan Divisional Level muka samu labarin da tabbacin cewa abin ya faru kuma a hankali case ɗin CID. So bayan mun je nan sai CID da mu bincika ina case ne yake, sai muka rasa ma inda yake, sai aka ce mana a yi case na hannun AC. So ba mu samu ganin AC ba, shine ranar Juma'a muka ce to ba za mu yi korafi da baki ba, sai dai mu yi shi a rubuce. So shine yau muka rubuta dissatisfaction akan police investigation zuwa ga shi commissioner ƴan sanda domin a waiwaya a yi mu ita yayin adalci. Bayan mun rubuta mun ma shi inspector general copy, mun ma AIG zone 7 in charge of zone 7 copy, mun yi wa NAPTIP ita hukuma ta kula da aikin bauta da safarar jama'a, mun mata copy, mun ma NUJ copy, sannan kuma haƙila yau mun ma sarkin Kano copy, shi ma mai girma gwamnatin jihar Kaduna mun masa copy saboda abin a garin sa ya faru. Kaji yanda take da muka bayar
yanzu yarinya na asibiti, ana cikin wani hali gashi kamar inda ƴan uwan suka faɗa ba masu da ƙarfi, ina ma da ba don kungiyar ta ku ba da mutane ma ba su ji wannan labari ba. Wannan guri kuke so, ko wannan mataki kuke so ku kai wannan magana, me kuke so ku cimma game da wannan hali da ita wannan ba'alatin cikanta a ciki?
To wannan laifi da yake wasu za su auna shi da ɗan ƙaramin mizani, amma mun wani ɗauke shi babban laifi tunda ya yi yunƙurin kisan kai ne. Maganar harbi ba wani magana na kuskure, tunda shi ba ɗan sanda ba ne, ba soja ba ne, kuma ba gadi yake ba. Ita bindiga, duk wanda za a ba bindiga a bashi license ɗinsa, dole akwai ƙa'idojin da za a bashi kafin a bashi wannan license ɗin da. So za mu zo tunda abin bincike yake, tunda abu ne wanda ya shafi bincike, mu rubuta ma ƴan sanda su sake binciken wannan magana. So za mu ga abin da bincike zai ba, shin bindigan tana da license, shin shi ba kankin kanshi ya cancanta a bashi bindigan ko ba a bashi ba, ko ku bai cancanta ya amfani da bindigan ba? Idan za mu gano wannan bayan an yi bincike, ƴan sanda za su ba mu rahoto kafin mu je kotu.
Gaskiya an ce ƴan sandan da suka kama shi a farko har sun sake shi?
Aito, ƴan sandan Barnawa gaskiya a bincike da muka yi sun yi abin da ya kamata, tunda shi DPO ya kulle shi ranar sati, ya aika signal zuwa CID, kuma ranar Monday an kai shi. Amma da muka bincika ma dai mun rasa inda case ne ke a nan CID din, an ce yana ƙarƙashin ACCID.
an ce an ganshi ai kamar yana tawarwalar shi yana yawo ita kanta yarinyar ta ce yazo asibiti su biyu
babu shakka haka saboda mun samu labarin cewa hakimin Barna ya dore masa gindi tunda shi ya bilin sa a matsayin sa na uba a matsayin sa na hakimi kana anguwa wannan aika ya faru koda a ce misali ba intentionally bane ya kamata a ce kai wani abin da jama'a za su san cewa hankalin su zai kwanta kuma iyayen wannan yarinya za su gamsu ba wai a zo ana intimidating din su ba kuma ana ga masa gangan da ba ta dace ba to wannan lamari gaskiya kamar da kake cewa mun dauke shi da fadi kuma zamu ci gaba da bin kesin nan har zuwa karshen sa mu tabbatar cewa amma umma adalci na farko dai shi Jamil a hukunta shi sannan kuma bayan hukunta shi ya compensate ɗinta
MD Muhammad wani dan fafatukar kare hakokin bil'adama a hirarsu da wakilin mu Isa Lawal Ikara sai ku kasance tare da mu a shirin domin iyali domin jin cikakken bayanin wannan baiwa Allah da ke kwanta a asibiti kan wannan lamari bari mu karkare da batun harkokin siyasar kasashen duniya inda ne hira da Professor Bube na Maiwa Professor a Jami'ar Sheikh Anta Diop ta birnin Dakar kasar Senegal domin sanin darasi da kasashen nahiyar Afirka za su koya da abin da ke faruwa a Sudan ta Kudu
wannan nahiyar Afirka sai mu tsaya mu yi nazari cewa da wai a kwatsantsanar da kasa a tarwatsar da kasa kowa ya je ya dauki dan guntu nayi garin mu ta koma kasa ko ko jihar mu ta koma kasa wannan yakan jayo yakan maido gaba wanda mutane suka turbude ta wato yau kawai tarayya mu haɗu wuri guda mu maida ko kuma ayi bangare Afirka ta yamma su game su haɗe wuri guda Afirka ta tsakiya su haɗe wuri guda kowane bangare da na Afirka a haɗe ayi ƙasa guda wato abun za mu ji saukin shi kamar yadda ba a zato alal misali a yahin ɗan Najeriya ko yahin da magana garzani wato nan a lokacin da aka yi yakin Biafra wallahi inda aka ce miki Biafra sun samu ƴancin kansu kowa ya san da kabiloli sun yawa a cikin can kudu maso gabas na Najeriya wato abin da ake kira Ibo land din kowa ya san da yawancin kabilu ma na Najeriya daga can ne suka fito gashi kuma bangare dan karami ne inda suka samu ƴancin kansu girsi alheri da yanzu in ga miki su masu barki an san da akwai wanda ba sa jituwa dan ta Ibo ake kawowa ai ana manta da akwai Ijaw a cikin su ana manta da akwai Ibibio a cikin su ana manta da akwai wato kowane cikin su nan wurin nan kowa ya dauki kanshi shi wata tsiya ce inda aka ba su ƴancin kansu da sun watse zama lahiyan wannan bangaren shine cewa suna cikin tarayyar Najeriya muddin suka samu ƴancin kansu shine kamar wannan da nake so in bada kwatance muddin suka samu ƴancin kansu gobe kana tarda yesu suna yaki saboda kowa yana so ya ci shugabancin wannan abu to kuma duk ko ina gare mu haka ne kasashen namu wato babban darasi shine cewa dai mu zamana mu nemi mu hada kanmu kamar yadda su kasashen turai suka hada kansu kamar yadda Amerika ta hada kanta kamar yadda kasar India ta hada kanta kamar yadda kasar Brazil suka hada kansu wato mayan kasashe can ne ya kamata in dai muna son kamar harkar kabilanci ko kuma harkar addini mu ji saukin ta dai in ya zamanto babba ne to abin ya yi tasiri kai ga a ce muna yamu muna kallon juna kuma ga mu muna zamantakaiya muna kusa da kusa nan da nan abu yake karo fada
yawa to professor ba lalle ne ma a ce ana batun neman ballewa a zama kasa ba amma kai ka sani kabilanci da harkokin addini suna matukar tasiri a siyasar Afirka kana gani yana yiwuwa a sami irin wannan haɗin kai na kasashen nan da ka ambata kamar Amerika kamar Ingila kamar India da dai sauransu a kasance tsintsiya madaurin ki daya a siyasar Najeriya kasashen mu na nahiyar Afirka
to a da zamanin tura suna mana mulkin mallaka zan dauki kwatance kamar zuwa gare mu da muka zama karkashin mallakar kasar Faransa wato an san da bangare uku akwai su kai hudu shine abin da ake kira da harshen turancin Faransa AOF wato Afirka ta yamma mai aiki da harshen Faransa akwai Afirka ta tsakiya mai aiki da harshen Faransanci ga waɗance ne a Larabawa to a zamanin nan in aka ce kamar wata takara ake yi ta yan majalisar dokoki da za a aika can kasar Faransa ba ta kawo wani babban rikici kamar yanzu yadda ake yin shi wato sai kiga mutane kamar Sidi Dabo Sisoko da shi ke dan kasar Sudan ne yanzu Mali ta yanzu sai a zabo shi ga sunan kasar Niger mutum kamar Wezan Kulibali sai a zabe shi a cikin kasar Ivory Coast kuma a zabe shi a cikin kasar Cote d'Ivoire wato in muna hade wannan jam'iyoyin siyasa ne ba ta kamata su bi wani kabila ba a ce wannan kabila kaza ne wannan kabila kaza ne a horo ne ya kamata a ma mutane
Allah ya Allah ya Allah hadakan mu afirka mu soyuna sudan ya yani ahrari.
Professor Bubena Maiwa na jami'ar Sheikh Anta Diop ta Dakar kasar Senegal. Za ku iya sauraron cikakkun hirarraki da rahotannin nan a shafinmu na internet. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barka da warhaka, kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata a ci gaban tattaunawar mu da malama Asaba Isa. Manomiya a gidan Barde dake karamar hukumar Kahur ya rubuta a jihar Katsina. To a yau za mu dora ne daga inda malama Asaba Isa take hadakar da sauran manoma game da yadda za su gane kwaran dake sakin kwayayen dake kyankyashe tsutsotsin dake lalata tumatir.
Idan manomin tumatiri zai lura da yadda zai kare lafiyar tumatiri, wato da safa idan kaje za ka taba ganyen tumatirin za ka ga su dan kwari suna nan suna tashi. Ba sosai ake iya ganin su ba, sai ka lura za ka gan su. Da ka gan su, to ko jiya kai ban ruwa da hawa kai ban ruwa ka zo kai ka ba shi kai ke shi a wuri. Wannan ya fulfula da za ku ga tana tashi a cikin gonar tumatiri tana dan fulfula haka. To ita ce take in ta sauka kan kwayar tumatirin za ku ga ta ciza. To idan a daidai lokacin tumatirin ya riga ya yi ƴaƴa sosai, to yana bukatar duk bayan kwana uku kai ke shi ma. To za ka ga wannan fulfula ta mace. Ita kuma wannan ƴaƴan fulfula tare ce ma yana take ta. Dabarun da na bi kenan na yi idan na ga har na gane in na gane wani ƙafulfulan na gane ita ce take haihuwa ibola ɗin ma. Sai na fahimce ta ita ce haihuwa ibola ɗin. To amma kuma kafin ta kai ga wannan tsutsai idan ka haɗa wasu magunguna da tarefi da aksara ka fesa za ta mutu kuma.
Yawwa.
In ka kyale ta sai kwana uku ba ka yi feshi ba to ta riga ta haifi wannan tsutsa kuma in ka fesa tarefi da aksara tsutsa ba za ta mutu ba. Sai dai amfani da shi zai kashe wannan cuta. To shi ne da na lura da wannan abun haka shi ne sai na ɗauki kyakkyawan mataki. Wato da na gane ma su canjanta da suka ba mu wannan gonar gwaji. In na tsaya ma a kan magungunan za su tallafa min domin kashe wannan ƙwari ba zan iya shawo kan abun ba sai na sa kuɗina ina sowa ma ba su sani ba sai in yi feshi. To hanyoyin da na fi kenan. Wanda ya sanya duk abokan iyaka ta abin tausayi gaskiya akwai wani wanda kwanta shi biyar ya sa wa tumatiri. Filin tumatirin idan da ya samu ba ƙaramin kuɗi zai samu ba. Safiya shanu biyu ya yi amma kwata-kwata ko tushe zai samu ba. Lokacin da ya zo ya tambaye ni ina nake sayo magani na gaya mashi na bashi ta ga magungunan nake a kanta ya fara sai ce akwai tsada. Sai ya aje. Sai ta fi kasuwa ta sowa sai na ce da shi kai kyale na kasuwan nan gara wannan bai da tsada ka gani in ya tumatirin ka ya samu bukata ta biya. Sai ya ce ai ba zai iya aiki da wannan magunguna ba. Sai daga baya kuma tumatirin shi ya gama ya kuci ya lalace gaba daya. Sai ya zo ya zauna ya ce kin ga kun ban shawara ban ji ba ga kin na yi asara wacce ba irin ta na ce shi. To shi da sai ke ce min an Allah kai mu ba duk inda zan yi tumatirin nan gurin zai yi tumatirin duk da fara da nake yi. Shima sai ya zita ya daidai irin hausa da mai ban taɓa yin tumatiri ba sai bana kuma ga shi na zo na wuce su sanin yadda ake sa magunguna. Na ce to ni na lura da ƙwarin da suke addabar tumatirin kuma na lura idan na feshi sun mutu in na ƙyale kwana biyu sai in ga sun dawo to ya zan yi in ga bana ganin su to shi sa hena sauke ya fito ake yin feshin. Sai na bi wani tsari daga ƙarshe sai na zo sai na komo tsarin canjanta.
Anya waɗannan magunguna ba za su yi tsada ba kuwa?
Suna da tsada. Wannan shi ne dalilin da ya manoma tumatiri suke sasaki suna ganin kamar yana da tsada to amma in ka ce ka lura da daraja abin da za ka samu sai da tsada. Wannan tihan ba yi da yawa duka goyo ɗaya ne goyo uku ne a cikin shi tihan amma 2,300 yake amma goyo uku za ka yi da shi. Ya fi ƙarfin goyo uku in za ka yi goyo shida kin ga za ka kashe kuɗi 4,600. To idan an yi lissafin 4,600 in suka ji wannan zai ce ai ina ya yi tsada amma ni ban ji tsada ba sai na sayi na fesa kuma sannan shi amfuligo din nan shi ma yana da tsada. Duk goyo ɗaya ɗin nan 600 za ka sanya shi a cikin goyo guda, don wurinka ya wuce goyo 2 zuwa 3 to za ka kashe 600 ɗin da shi duk ta fata shi ai yayi musu. To amma shi ke kashe ebola. In dai ana so a yi tumatir, to wannan ebola shi ke kashe. Da yake na lura da wannan ƙwari sai na je cikin gonar ciyawa, sai na duba da ko zan ga irin tsutsan nan da na gani a cikin tumatir, sai na ga na ganta. Sai na ɗauki tsutsan nan, ina sanar da ki tsutsan, na ɗora ta a kan ƙafata. To da ta cije ni wurin har yanzu ina nan gurin, na daɗe yadda na sa magunguna sannan ya warke. Sannan sai na gane eh dole wannan tsutsan ma in ta taɓa mutum tana da dafi sosai.
Idan Allah ya kai mu rana ta yau, za mu ci gaba da wannan tattaunawa, inda za ku ji sauran albarkatun da malama Asaba Isa take nomawa a gonakinta. Yanzu a madadinta da wadda ta hada mana sauti Julius Gresham, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata. Huta lahiya sai an jima mu sake haduwa da ku a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa, inda za mu ci gaba da magana akan abin da ya faru a makarantar primary din Port Harcourt.
To a gaishe ki ga Baba Yakubu Makiri da wasiƙun masu saurare.
Zan fara ne da wannan sako dake cewa salamu alaikum VOA Hausa, ku bani dama na yi kira ga mahukuntan ƙasar Sudan ta Kudu da su yi wa Allah su yi hakuri da juna. Ku sani ba inda yaƙi zai kai ku sai dai ya kai ku ya baro. Daga Isa Mai Kati Gashuwa. Wannan sako na cewa muryar Amurka ku faɗa wa 'yan ƙasar Sudan ta Kudu su zauna da juna lafiya, domin zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Sako daga Yusuf Mega, mai Gwambawa, jihar Gombe. Sako na gaba na cewa assalamu alaikum. Hakika tsagaita wuta a Sudan ta Kudu shine mafi kyautuwa, domin kuwa dole Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙasashen duniya su shiga cikin lamarin shugaba Salva Kiir da mataimakinsa. Daga Hafizu Balarabe Gusau. Sai kuma wannan sako da ke cewa muna kira ga gwamnatin jihar Nasarawa da ta biya ma'aikatan jihar haƙoƙinsu domin su koma bakin aiki. Daga Malam Ango, malamin makaranta, da Sani Mai Langilange ya wuri.
To a gaida Baba Yakubu Makeri da wasiƙon masu saurare, kafin mu ƙarƙare ga shirin muhimman, wato tishin muhimman kanin labarai.
Shugaba Barack Obama na Amurka, wanda yake tattaki yau Talata zuwa birnin Dallas a jihar Texas, yana fuskantar tsaka mai wuya wajen yin magana gefe guda ga jami'an 'yan sanda da suke jimamin mutuwar abokan aikinsu, a ɗaya gefen kuma ga shugabannin kare haƙƙin baƙar fata waɗanda su ma suke son a maida irin wannan hankali ga yadda 'yan sanda suke kashe baƙaƙen fata. Shugaba Obama da mataimakin shugaba Joe Biden da kuma tsohon shugaba George W. Bush da su hallara a wannan birni, inda wani ɗan harbin kwanton ɓauna ya bindigi 'yan sanda biyar har lahira, ya kuma raunata wasu huɗu tare da farar hula biyu lokacin wata zanga-zangar lumana a makon jiya. Wani babban fada a Dallas, Reverend Frederick Hens, ya faɗa wa shugaba Obama cewar yana goyon bayansa sosai, to amma kuma yana son ya yi tattaki har zuwa Minnesota, wato ɗaya daga cikin wuraren da 'yan sanda suka kashe baƙaƙen fata na baya-bayan nan. Gobe Laraba, gwamnati za ta haɗa kan jami'an 'yan sanda da 'yan raji da masana da kuma masu rajin kare haƙƙin mutane a fadar White House domin tattauna hanyar da za a bi a iya samo mafita daga wannan lamari.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Kafin mai sallama, bari mu yi gaisuwar ta'aziyya ga General Manager da ma'aikatan tashar PRTV Jos, domin rasuwar ma'aikacinsu Papa Steve Amok. Allah ya ƙara dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da kuma Julie Gresham da kuma injiniyanmu Malam Shedrack da ni kaina, za mu tattara inamu mai gefe domin ba Halima da Jamila fili su gabatar da shirin matasa yau da gobe. Malamai, bismillah. Mu kuma masu saurare, sai mu ce sai can da jimawa idan Allah Ubangiji ya nuna mana.